Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an nuna lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 a gogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 8:30 kenan a gogon Ghana. Ta cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa sabanta rajistar ƴan jam'iyyar APC a Najeriya ya kankama bayan adawa da a farko aka samu daga wasu masu fada'aji a jam'iyyar. Sannan kuma za ku ji cewa hukumar bada lamuni ta duniya wato IMF ta shawarci gwamnatin Najeriya ƙara kuɗaɗen harajinta na VAT daga kashi 7.5 cikin 100 zuwa kashi 10 cikin 100. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Muhammad Awal Garba ke gabatar mana da shi. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni daga Samaru. To amma fa duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Lauyoyin Donald Trump sun fara zaman kare tsohon shugaban na Amurka a shari'ar tsige shekaru na biyu. Ana sa ran za su yi muhawara kan cewa bai da hannu a mummunan farmakin da wasu masu tarzoma suka kai a kan ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata. Kuma tunda ya sauka daga kan mulki, yin shari'a a kansa ya sabawa kundin tsarin mulki. Ana sa ran lauyoyin Trump za su ja hankalin sanatoci 'yan Republican ta yarda da muhawarar da 'yan Democrat suka gabatar cewa tashin hankalin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar ya sabawa doka kuma lamarin bai dace ba. Amma kuma tsohon shugaban bai taka rawa wajen canza ratar zumar ba. A baya lauyoyin sun ce kwana ɗaya tak suke bukata su gabatar da hujjojin kare Trump din a gaban majalisar dattawan kasar, duk da cewa an ba su sa'o'i 16 cikin kwanaki biyu. Zaman lauyoyin na zuwa ne bayan kwanaki biyu 'yan majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat na gabatar da hujjoji da suka alakanta maganganun da Trump ya yi a lokacin wani gangami a ranar 6 ga watan Janairu da matakin da wasu masu tada ƙayar baya suka ɗauka na mamaye ginin majalisar dokokin ƙasar jim kaɗan bayan da suka yi yunkurin hana azartar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. An fara gasar wasan tennis da ake kira Australian Open a birnin Melbourne amma ba tare da 'yan kallo ba. Maimakon mora zuwa kallon wasan, masoyan wasan tennis da miliyoyin jama'a da ke zama jihar Victoria na ƙarƙashin dokar kulle ta kwanaki biyar biyo bayan barkewar cutar coronavirus da aka samu a wani otel da aka killace a Melbourne, babban birnin Victoria. 'Yan wasan tennis na a matsayin masu muhimman ayyuka a ƙasar. Kasar Jamus kuma za ta hana tafiye-tafiye a yankunan kasar da ke bakin iyakar Czech Republic da Tyrol na kasar Austria saboda damuwar karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a wuraren biyu. Ranar Lahadi dokar za ta fara aiki. A kasar Brazil kuwa wasu masu bisharar mission sun fadawa mazauna wasu ƙauyuka cewa rigakafin COVID-19 bai da kyau a gare su, abin da ya sa mazauna wani ƙauye suka dauki kwari da baka don yakar ma'aikatan lafiyar da suka je da shirin yi wa 'yan yankin rigakafi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji guda 4 a lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gundumar da ke arewa maso yammacin kasar. Harin na cikin dare a kudancin Waziristan aka kai shi a kusa da iyakar kasar da Afghanistan, a cewar wata sanarwar sojoji. Sanarwar ta ƙara da cewa dakaran Pakistan sun maida martani nan take har suka kashe mahara 4. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai haram. Dama dai gundumar ta yi suna a matsayin maboyar kungiyoyin masu tsauran ra'ayin TTP a baya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya cicciki ayyukan majalisar ministocinsa har ya kori wani babban jami'i a fannin tattalin arzikin kasar da ya nada wata ɗaya da ya gabata. Yana mai cewa sun gaza fito da sabbin shawarwari da za su taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasar da ya taɓarɓare. Rahoton da kafafen yaɗa labaran kasar suka fidda a yau Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da mulkin Kim na tsawon shekara 9 ke fuskantar tsatsauran yanayi. hanyar diplomasiyar da yayi fatan za ta taimaka wajen dage takunkumin da Amurka ta sa aka sanya wa kasar akan shirin makaman nukiliyar ta. Har yanzu ba a samu wani ci gaba ba. Ga kuma annobar coronavirus da ta haddasa rufe iyakoki da kuma bala'in da yayi sanadiyar lalacewar amfanin gona a shekarar da ta gabata sun ƙara zafafa tabarbarewar tattalin arzikin kasar. Rufe iyakoki da aka yi ya sa cinikayya tsakanin kasar da China. Kasar da ta fi taimakawa tattalin arzikin Koriya ta Arewa ya ragu da kashi 75 cikin 100 cikin wata goma a shekara daya.
To a gaida Maryam Dauda wanda ta karanta mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma bari mu shiga cikin rahotannin mu. Sabunta rajistar ƴaƴan jam'iyyar APC a Najeriya ya kankama bayan adawa da a farko aka samu daga wasu masu fada aji a jam'iyyar daga Abuja ga Umar Faruk Musa dauke da rahoton.
Tun farko dai shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya wanda ya rajista a daura ya ce lalle wannan tsarin shine da muhimmancin gaske ga jam'iyyar domin za ta haranta tsarin na doki dora da ake yi wa ƴan jam'iyya wanda yake kawo nakasu da cikas a zabukan da jam'iyyar za ta shiga a nan gaba musamman a shekara ta 2023. Gwamnatin jihar Yobe Maima Labuni shine shugaban riko na jam'iyyar ta APC kuma ya mun karin haske dangane da muhimmancin wannan aikin da jam'iyyar ta dukufa kai.
Maganan da ya faɗa ita ce gaskiya kuma a demokradiyance haka ya kamata ya kasance domin su jama'a suke da katin zabe su kuma suke zaben wanda suke so ya jagorance su to wannan tsari ne a demokradiya haka ya kamata ya kasance duk wani yanke ko koma bayan haka ba demokradiya bane dama an manuniya ne na yadda demokradiya take musamman ma na Afirka kuma Afirka ma kuma na Najeriya domin kowane tsari kullum tana tafiya tana gyaruwa ba yadda za a ce yadda aka soma demokradiyan nan a 1998 jam'iyyu guda uku APP AD da PDP yau in ka duba jam'iyyu namu ke da su to kullum kara wanzuwa yake kullum kuma koya ake yi to dukkan abin da ya faru na kuskure to ana daukar darasi daga ciki kuma a koya domin a kiyaye gaba so dole ya zama za a dauki darasi da zai amfani tafiyar demokradiya wanda kuma dole mutane su mai da hankali saboda a kiyaye irin wannan kuskure zuwa gaba.
A waje daya kakaki a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Garba Shehu ya bayyana muhimmancin da shugaban Buhari ya dora akan wannan sabunta rajista ta ƴan jam'iyya ko ba komi za a tabbatar da cewa jam'iyyar ta yi amfani da ƴan jam'iyyarta gurin fitar da ƴan takarar da ake bukata ba waɗanda za a dora al'umma a zo a faɗi zaɓe ba inda yake cewa.
Aikin nuna ake an taɓo ayi daga sama wani gurin mace za a yi wannan shugaban ƙasa ne ya ce a ba shi kujera to yin shugaban ƙasa ya ce ba zai yi ba kuma ya ba da izinin a hana yin takara na firamare a fidda gwani ba wannan ai ita ce babbar wato nasara da aka samu a cikin wannan tsari ba zai yi ba bai ba da umarni a yi ba yau mu ga wanda zai je kewa yana yawo ce a shugaban ƙasa ne ya turo ni muna fata kuma su ma da ƙasa da shi gwamnoni su ma su yi haka su tsane hannunsu a bar jama'a su zaɓi wanda ransu yake so inda jam'iyya kawai za ta gina kenan.
To kamar da kace nan tabbas magana wurin gwamnoni take shin yaya za a yi a tabbatar da cewa gwamnoni sun bi hanyar da shugaba Buhari ya bi domin ta nan ne kaɗai za a tabbatar da cewa ba a yi ɗauki ɗoran nan da aka saba yi ba.
To yanzu wani tsaye shi jiki na magayi ne ai yau ina APC take a Zamfara ba mu rasa komai ba ina APC take a Rivers kusan yau guda biyu irin wannan ruwa mun rasa komai to da kashe idan ba tsarin naka dawo da shi na demokradiya ba a bar talaka mambobi na jam'iyya a ƙasa can ya fara fitar da wanda ransu yake so kuma shugabanni da suke sama su girmama wannan mataki da na ƙasa suka ɗauka in ba haka ba haka za a ci gaba da yi ba hankali wata rana ana wannan ai takar shugaban ƙasa ma ana iya cewa jam'iyyar ba za ta yi ba saboda haka gyara ya zo jama'a su rungume shi a kyautatawa lamuran jam'iyya da demokradiya a ƙasa.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Hukumar bada lamani ta duniya IMF ta shawarci gwamnatin Najeriya ta ƙara kudaden haracin ta na VAT daga kashi 7.5 cikin 100 zuwa kashi 10 cikin 100 nan da shekara daya sannan a ƙara shi har zuwa kashi 15 cikin 100 nan da shekaru uku masu zuwa saboda yanayi na mawuyacin hali da tattalin arzikin kasar ke ciki. Ga dai rahoton da wakiliyar mu Shamsiya Hamza Ibrahim daga Abuja ta hada mana.
Wannan batu ya fito ne cikin wani rahoto da hukumar ta fitar wanda ta bayyana dalilin ta bisa ga hauhawan farashin kayayyaki da faduwar farashin mai da kuma rashin ayyukan yi a kasar hada da matsalolin shugabanci sai kuma annobar corona da ya kara dabebe lamura. Kasim Kurfi kwararre ne kan sha'anin tattalin arzikin kasa a Najeriya.
Idan ban manta ba budget din da muka shiga na wannan shekarar gwamnati tana da gibin kudi na sama da trillion 5 kuma kamar yadda suka tsara nan da shekara 3 za ta ci gaba da wada nan gibin kudin. So diba da bashin da wannan gwamnati take ciki da wannan gibin da za ta kara shine suke ganin lalle ne a samu wata hanyar da za a rika samun kudaden shiga na cikin gida dan su rage wannan gibin. Shine take gani inda yafi sauki a sa wannan. Wannan gaskiya ne haka. Amma abun lura shine kara wannan kudin kuma zai kara karo matsaci ga talaka saboda idan ka diba za ta ga kawo farashi yayi yawa ga kudin wuta ga kudin mai kuma a kara wannan to gaskiya za ya kara kawo tsanani ga talaka. So shawara dai gwamnati ta nemi wata hanya ba wannan ba.
Hukumar da ta bukaci gwamnatin Najeriya da ta gaggauta sake fasalin tafiyar da tattalin arzikin kasar ta aiwatar da sauye-sauye da za su bunkasa masu kanana da matsakaitan masana'antu da kuma samar da ayyukan yi. Lamarin da mai sharhi kan tattalin arzikin kasa har Ilau Dr. Isa Abdullahi ya yi tsokaci a kai.
Idan gwamnatin za ta yi ne abin da nake ba ta shawara shine ta yi la'akari da duk abin da zai zo kan talaka tsaye to a dauke shi ko kuma a kawo a mai gurbinsa da wani abu. Gwamnati idan za ta kara balo a tas ko za ta kara nemo kudade ta bangaren haraji akwai manyan masu kudin kasar nan da yawa fa wanda ba su shiga harajin gwamnati ko suna cikin harajin nan ba kusan ba harajin suke biya ba sai ake yi ba karban shi ake yi yanda ya kamata ba. Muna sanin yadda mutane a kasashen turai suke biyan haraji na gaske to gwamnati in za ta karba haraji ta karba a wajen waɗanda wadatattu ne masu hanshakan dukiya a cikin kasa. Ina tabbatar muku za a iya karban haraji daga wajen waɗanda ya kamata su biya harajin a Najeriya talaka bai bukatar ya wahala to mu dauki wayannan matakan domin haraji ba wasa bane.
Daga cikin shawarwarin da hukumar ta baiwa Najeriya dai har da ƙara harajin VAT da ake dorawa akan kayayyaki da ake sayarwa wanda ake biyan kashi 7 da rabi a yanzu zuwa kashi 10 nan da shekara mai zuwa da kuma kashi 15 nan da shekara 2025 batun da bai zuwa ƴan kasar musamman ƴan kasuwa da dadi ba.
Sunana Bashir Abdullahi dan wudul daga nan kasuwar Usai Market. To shi dai wannan al'amari an dade ana faɗa mana wasu abubuwa wanda suke a ce mana ko za a ara kudin mai dan aiwa talaka wani abu ba ma gani a ƙasa.
Sunana Malam Zakariya Tela kasuwar Musai Market. A gaskiyar magana idan aka kara haraji ko kuma aka ce a biya haraji to a ƙasa kan talaka zai koma shine gaskiyar magana saboda misali kamar yadda man fetur aka kara kudi yanzu silkin talaka yake koma.
To ko a shekarar da ta gabata gwamnatin Najeriya ta kara farashin kudaden harajin ta na VAT daga kashi 5 cikin 100 zuwa kashi 7 da rabi cikin 100 lamarin da bai yi wa dubban ƴan kasar dadi ba. Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amerika daga Abuja Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. Just To yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoton mu na musamman.
Yayin da shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musabiya yake yi wa matasan kasar Kamaru jawabi a bikin ranar matasa karo na 55 kenan wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu domin karrama su kowace ranar 11 ga watan Fabrairu na kowace shekara. Sai dai jawabin na shugaban kasar na wannan shekarar ya jawo hankalin matasa ne kan yadda ake amfani da su ta shafukan sada zumunta na zamani wajen kawo sai ko ga zaman lafiya a faɗin ƙasar ta Kamaru. Kuma yace matasan suna ɗauke ne da kaso mai tsoka a wannan zamani namu. Kana ya ci gaba da cewar duk wasu abubuwa da ake girgirowa a wannan lokacin domin matasan ne saboda su ne manyan gobe. Alhaji Ruwan Sharbutu ɗaya ne daga cikin manyan 'yan siyasa na jam'iyyar LDPC ko CPDM ta shugabaniya ga abin da ya ce.
Eto shugaban kasa dai Paul Biya ya yi magana na Dottijo, magana kuma na uban 'yan Kamaru gabaki daya, saboda ya gwadawa matasa cewa kada a ruɗe su shiga wannan abin na rajon sosai ana ruɗin su abin da ba zai taimaka musu ba, kada kuma su yi saurin cewa suna so su yi arziki ba ta hanya mai kyau ba. To kaga wannan magana biyu ya nuna cewa ya musu magana. Bayan haka ya gwada musu cewa an taimaki matasa wajen 5,000 an ba su kuɗi wanda suke yin proje kuma wanda zai taimaka musu. Sauran ba su sani ana faɗa ko waje ya saka sunan shi ya bada dosiyan shi takardun shi, saboda in lokaci ya za a taimaka suna gani kamar wasa. To yanzu an ba wa ran 5,000 wasu nayin suna nan duka. To kaga wanda ba su tabi ba dole su je su bada nasu su ma su bude nasu dan kamfani ka nuna abin da za ka iya yi a taimaka maka. An bude wannan ofis suna nan, biron din suna nan, suna jiran mu yara. To saboda haka a sojoji kuma an bude a ɗari sojoji 10,011, an bude a ɗauki polis, an bude a ɗauki jandam, an bude a ɗauki bil, an bude a ɗauki militar, duk saboda matasa ake yin wannan. Saboda haka matasa shugaba ya ce ku yi haƙuri saboda ku ake aikin nan. Kai har ya taɓo ma maganan wasan bol, ya ce to gashi an yi wasan bol kuma Kamaru ya tanadi wannan wasa da mahimmanci aka yi wasan. To kuma gashi kowa ya gane cewa Kamaru ya gyara wasa, ya yi komai da kyau, kuma muna da abin nan teren mai masu kyau saboda matasa. Da ya ce matasa ku ne gobe, ku yi faɗan ku na gobe, saboda ku ne gobe za ku abin nan ku tare da kayan da aka yi nan duka na wasan bol, teren da komai duk ku aka yi mawa, ku rike shi kuma da kyau saboda ku yi amfani da shi.
Alhaji Ali Dana dan jam'iyyar adawa ne na SDF ta Region Burundi.
To a gaskiya dai Garba, mun ji abinda shugaban kasa ya faɗa jiya. To amma a ƙarshe dai za ku duba ka gani dai babu wani abin yabo a ciki kwarai da gaske. Wato shi shugaban kasar nan wato yana nuna kaman wato a je gaba a dawo baya. To kai mai kake wai ka ji ta nadi cewa ba matasa a shekarar nan za ka ɗauki matasa sama da 50,000 a ɗauke su aiki. To shekarar da ya fice ma yau zuwa shekara biyu kan ɗauki guda 3,000 kawai aka ɗauka. 3,000 ɗin ma yau shekara 10 ma baya da ya gabata 3,000 har yanzu ba su mu biyan su ba. Suna yin zuwa ta wahala. A ƙarshe ma aka ce waɗansu wai shekarun su ya fice. To kaga irin waɗannan abubuwan duk ba zai gyara a ƙasar Kamarun nan ba. Babu wani abin da muke so a ƙasar Kamarun illa a tsayar da yaƙin da yake ficewa a shashin ɓangaren Ingilishi, ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishi ne da su muke so a tsayar da yaƙi. Babu wani hanyar da za a tsayar da wannan yaƙi inda ba a yi jihohi daban-daban masu zaman kansu ba, wato a yi federalism da muke yadda muke faɗa, a yi federalism. Inda ba a yi federalism ɗin ba, to babu wata ba abin da zai gyara al'amarin nan illa shugaban ƙasar nan ya tattara kawai ya tafi, don kawai ba mu wani hanya. da shi ma ya zauna ya nuna muna kwazo shi duk wani abin da yake faɗa nan ba abin zai komai ba kaga wai za a yi bikin din ma an tsayar an shi ba za a yi ba saboda gwagwa amma duk da haka ba zai hana su kashe wannan kudin ba a wannan shekara wani shekara sai kashe irin wannan kudin a kowace shekara dai da garba Allah ya gyara kawai amma shugaban kasar mu nan da kasar mu gaba daya da shi da babu ma duk da ya zama daya wannan abin da ya shaura mishi kawai da tattara shi mun ya gaje tattara shi kawai wadansu su zo zauna a samu a yi aiki
na jirga wadansu matasa guda biyu wadanda al'amuran ya shafe su ga abin da suka labarta ne
nauyi ne akan mu na wato mu iya kokarin mu na ganin cewa kamaru wato ta samu zaman lafiya kamar yadda aka santa Tumfil Azam da sauransu a wannan ya ga mato nauyi ne akan mu matasa saboda ba abin da za a iya ginawa a kasa ba tare da an samu zaman lafiya ba zaman lafiya ita ce komai ita ce za ta yi haifar da komai akwai matsala sosai saboda an kalura ya shawo ya bayani na kan wani yunkuri na PTS the Transparency and Special Jewel wanda aka kaddamar tu shekara ta 2017 akwai zai shekara uku ne inda za su mawa matasa kimanin dubu miliyan 1.5 aiki da sauransu to kaga yanzu muna shekara ta 2021 shekara kusan shi da kenan har ila yau ana kwatanta mana cewa shekaran ta 2021 ne za kai wato za cimma matasa 1500 da aka samu musu aiki sannan kuma wanda aka ba su kuɗi domin samu wato kaddamar da wato sana'a na cikin gashin kai wato suna kimanin 2500 da sauransu to kaga har ila yau ba kai wato ba soma ma kai ma wato manufan da aka sanya tun shekara 2017 ba to wannan fanni wato duk wanda ya shiga yake shugaban kasa da kunya na basira ya san cewa da wuya za kai ma gashi saboda shi kansa yayi wa matasa ya ga jaddada mana cewa kamaru tana fuskantar matsaloli ta fuskan tattalin arziki musamman dangane da wannan cuta na coronavirus da kuma matsaloli na tsaro da sauransu saboda haka zai wuya a cimma manufa ta wannan fanni.
Eh alhamdulillah wato akan jawabin da mai kasa ya yi a jiya na matasa wato ya kawo ababe dewa na farko ya fara zuwa wato akan wasannin kallon da aka yi ya kare watan nan akan wato kasashen kamar 16 kenan da suka
kasashen Najar
Africa da su 16 da suka zo su kai wasa wato kullun ya kawo yana ma duniya ababe biyu na daya tukun ana yaki akan coronavirus ana wasanni a wajen a gugaren wasanni a kasashe a dewa waje amma ba mutane a stadium amma nan mun samu mun kawo mutane sun zo kuma an yi kuma an fita ba wanda ya kukan ya rasa lafiyarsa wannan na daya ne na biyu kuma na farko kenan ake irin wannan wasan kullo da kasashe 16 a layi wato mun yi shi kuma ba samu matsalan security ba duk kowa ya yi koma lafiya inda ya zo alhamdulillah bayan wannan kuma mai kasa ya jawo hankalin mu wato akan opportunity da muke da shi a gaban mu wato na samun aiki kuma da kera aiki wato matasa ya kasance wato akwai ababen da gwamnati suke sakawa a gaban matasa don su samu aiki su fita da kansu halin da suke yau amma matsalan da yake wannan kuma ba a sanarwa wasu mutane suna kulle wato information a gaban da wannan ba su sanar ma matasa ballantana matasan da suke kauyukan da suke wato da ba su cikin birnin Douala ko Yaounde
ba ma awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal yanzu kuma ga labaran wasanni daga Kamaru
wasanni a takaice
jin kasashen nahiyar Afirka guda 16 kasar Morocco ita ce ta sake daukan kofin karo na biyu a jere yayin da ta lallasa takwarar kasar jamhuriyar Mali da ci biyu da nema Zakari Sadu ya mani karin hasi kan yadda kasar ta Kamaru ta gudanar da wasan na shan
ito mama Awal Garba abinda zan iya cewa game da gasar cin kofin nahiyar Afirka na matasa masu bobollo a gida shan sai dai mu ce Kamaru ta yi kokari sosai ina hada wannan gasar wato a farko karon farko kenan cikin tarihin wasannin kwallon kafa da ke bugawa a nahiyar Afrika da ake wasa da sabon wato tsari yanayi na cutar COVID-19 da aka fara gudanarwa a kasar Kamaru inda aka ba wa al'umma dama kashi 25 shiga filayen wasanni to duk da cewa dai community mai masaukin baki bata samu ta lashe wannan gasar ba Morocco ita ta kai labari da lashe wannan gasar da baiwa ani ta kasar Mali rance kashi cibiyu da nima wannan wasan da aka yi a Yaounde. Wannan wasan kuma ya dau hankulan jama'a da dama, musamman ma yadda ainihin shi alƙalin wannan wasan ya tafiyar da wasan na ƙarshe. Da kuma mama awar garba abin takaici ne a nan kasar Kamaru, a ce Kamaru mai masaukin baki ba ta lashe wannan gasar ba, duk da cewa da yawancin kasashen da suka haɗa wannan gasar ma ba su lashe ba. Na garba ma a kuma manyan wasannin da ake yi ne ma nan nahiyar Afrika, kasashe masu ɗaukar karfin bakoncin gasar da kyan ne suke lashe wannan kofi. To Kamaru wadda aka saka tsammani a kanta, to shi zamana cewa ta bai wa mutane kunya wannan wasan, duk da cewa dai da kowane suke ta zuwa cewa Kamaru ba ta kai labari ba saboda matsalar da ake fuskanta nan kasar Kamaru na rashin hada wato wasan kwallo a nan gida. Duk da cewa da shugaban kasar Kamaru ya fito ya yi gargadi, ya ce kamata ya hanzarta cikin gaggawa a fara wasa. Yawa kuma wannan daga cikin ababen da ake gani kamar wato ita kanta Kamaru ba shi da take ba. To wannan shine kasashe kamar su Mali wacce ta fito kasa ta biyu, a gaskiya ta bai mutane mamaki. Ita Morocco ba abin da za a yi cewa kanta domin ta zo ne a shirye, sai kuma ani gine wacce ta doke Kamaru ci biyu da nema a wasan mataki na neman mataki na uku.
Sai dai abin sani a nan kasar Kamaru ce za ta sake hada gasar zakarun nahiyar Afirka a kasarta a shekarar 2022. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, masauraro, muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka zai so magabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. Ga kuma kaɗan daga cikin sabbin shirye-shiryen.
Zauren matasa, don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba, muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai bane, saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
Ku wallahi su sani waɗannan ƴaƴan talaka da suke ko uwu su wataran sai sun zo sun sa su huhu.
Menene huhu? Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Lauyoyin Donald Trump sun fara zaman kare tsohon shugaban na Amurka a shari'ar tsige shi karo na biyu. Ana sa ran za su yi muhawara akan cewa bai da hannu a mummunan farmakin da wasu masu tarzoma suka kai akan ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata. Kuma tunda ya sauka daga kan mulki, yin shari'a a kansa ya sabawa kundin tsarin mulki. An fara gasar wasan tennis da ake kira Australian Open a birnin Melbourne, amma ba tare da ƴan kallo ba. A yau Juma'a, kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji guda hudu a lokacin da wasu ƴan ta'adda suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gundumar da ke arewa maso yammacin kasar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshe shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Kafin mu sallama da ku, muna taya iyalan gidan Baba Abbas da gidan tsoho Salga murnar ɗaurin auren Yusuf Farida Rufai Abbas da angonta Baba Isa, wanda za a ɗaura a ranar Lahadi da safe a kofar gidan tsoho Salga da ke birnin Kumasi. Yanzu ka a madadin Maryam Dauda wadda ta taya gabatarwa, sai kuma Julie Leather's Question da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Chali ke cewa mu huta gajiya. Ma'assalam.